الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا الشرين دا هدو قوات الربيع الأول هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكزوا مدينة دبو دايا داري هدو دا أربعين دا تاكوس ديدي دا بيار قوات انترى ميلادية تدبو بيو دا الشرين دا شدا كمريان دا ديمو كسابة هدوا أودنا مجلسي من البركة نمس أبين أمير لكي اسكن وانا انقوا من البركة تهو ساوازو رد اسكن برنان كانو ومن شيء قبدا قبات دا كاراتو اسكن لتافين أحكام الجنائز وبدعها لتابعنا شك ببما لم يشك نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأنه كمشين درسين أربعين تقوص أشكين وأنه لتابع من البركة درسين ديه قبات دي منشقة بابي نقو مشابه يرأى وأنه لتابع إن مكشقة قبعة تدريد تقوص مغانا أكن تعزية واتو إدان أني رسوة تو أكن جي أي تعزية يالا ممتشي inda darasin da ya gabata bayan karanta hadithin Qurratul Muzani radiyallahu anhu wanda yana fa'idantar da yin ta'aziyya ga iyalan mamaci to mun kuma karanta hadithi na biyu hadithin Anas dan Malik man 'azza akahu almu'mina fi musibatin kasahu Allahu hullatan khadra'a yuhbaru biha yawm alqiyama ma'ana duk wanda yi wa dan uwansa jaji ko yayi masa ta'aziyya game da wata musiba da ta same shi ko game da rashi da ya samu Allah zai tufatar da shi tufafi kore cikin tufafin gidan aljanna yuhbaru biha yawmal qiyamati wanda zai yi farin ciki da waɗannan tufafi ranar alkiyama wannan hadisin shi ma kaga yana fa'idantar da wato yin ta'aziyya ga wanda aka yi wa rasuwa ko kuma yin jaje ga wanda wata musiba ta fada masa wannan istidlali da waɗannan hadisai guda biyu musamman ma na farko daga cikin su wato akan yin ta'aziyya to wannan shi yafi yin hujja da wani hadisi wanda bai inganta ba wato hadisin da ake cewa man 'azza musaban falahu mithlu ajrihi wanda di yayi wa wanda aka jarrabe shi da wata musiba ta'aziyya ko jaje yana da kwatan kwacin ladansa to wannan duk da cewa wasu daga cikin jamaahirul musannifin wato sun gudanar da alƙaluman su akai ma'ana sun rubuta shi amma hadisi ne da'ifi ta dukkan hanyoyin sa kamar yanda babban malami Imam Nawawi ya bayyanar da hakan a cikin al-Majmu' haka al-Asqalani a cikin at-Talkhis wato Ibn Hajar al-Asqalani shi ma sanan mun karanta gaba ta 109 wato ita ta'aziyya ana yin ta da duk abin da ake ganin zai kwantar da hankali zai rage radadi wato wato ga iyalan mamaci zai kuma dan kame musu wannan bakin ciki da damuwa da suke ciki sannan zai ainihin wato sa su su zamto masu yarda da kaddara da kuma hakuri bisa ga jarabawa da Allah ta'ala ya jarrabe su to zaka iya amfani da wannan kalmar ma'ana za a iya yin ta'aziyya abin da ta kunsa kenan a rarrashi wanda abin ya shafa sannan a dan rage masa wannan damuwa din sannan kuma a sa shi ya yadda da cewa wannan haka Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta ya kuma rungumi wannan yayi hakuri kamar yanda wannan yana daga cikin abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wato idan mutun ya haddace wani abu daga cikin hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yanda ta'aziyya take to wannan babu laifi mutun zai iya ainihin wato kawo shi in zai iya tunowa ko ya hararo shi to mutum zai iya kawo wannan in kuma mutum ba zai iya ba to zai iya kawo dukan abin da ya sawwaka na wata kalma mai dadi wanda za ta sanya yaran wanda abin ya shafa kuma wannan kalma ta zamto bata saba wa shari'a ba akwai hadisi na farko da muka karanta akan wannan gaba ta 109 hadisin Usama ibn Zaid hadisin Usama dan Zaid inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata daga cikin iyayensa wanda Zainab ce wato ta aiko zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa danta wato danta yana sharafa ma'ana yana kakarin mutuwa danta yana kakarin mutuwa da haka tana roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mata da gaisuwa yana kuma gaya mata inna lillahi ma akhadha walillahi ma a'ta wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma faltasbir waltahtasib wannan kaga kamar kalma ce wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi amfani da ita ko ba a ji ne sosai bari mu mai da shi tsakiya da haka wannan kalma ce wadda za a iya amfani da ita wajen jajantawa da kuma rarrashin wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da ainihin wato wata musiba ko ta mutuwa ko wani haka wannan hadithin mun karanta shi shi ma har zuwa karshe mun karanta hadithi na biyu wanda dukkanin hadithan suna fa'idantar da mu yin ta'aziyya akwai hadithi na uku hadithi na hudu dukkanin waɗannan hadisai suna tabbatar mana da wato lafazi ko kuma yin ta'aziyya da kuma jajantawa ga wanda musiba ta same shi sannan gaba ta 110 da muka karanta shine ba iyakance yin ta'aziyya ko gaisuwa da kwana uku ba wace akai iya kwana uku sune kwanakin ta'aziyya ba ta yanda ba za a wuce kwana uku ba an gane ko duk sanda ainin aka ga fa'idar yin ta'aziyya za a iya yin ta domin ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'aziyya bayan uku ma'ana yayi gaisuwa bayan uku a hadithin Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu wanda mun karanta shi hadithi ne mai tsawo wanda wannan yana nuna cewa ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko ma yaushe ne kaga wanda aka yi wa wato rasuwa in akwai buƙatar yin ta'aziyya zaka iya yi masa ta'aziyya to wannan hadithan duk kuma mun karanta ainihin wato takharijin hadisan kamar wannan hadithi na ƙarshe hadithin rasuwar Ja'far bin Abdul Muttalib Ja'far bin Abi Talib kai Imam Ahmad ya fitar da wannan kissa wato da Al-Hakim wato ta hanyar sa Al-Hakim da kuma Imam Abu Dawud shi ma ya ruwaito kissar Imhal kissar saurarawa da Annabi ya je gidan Ja'far ba har sai bayan kwana uku da kuma aski da yasa aka yi wa ƴaƴan Ja'far da sauransu wannan da mun karanta shi zamu tashi wa qad zahaba qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa qad zahaba ila ma zakarna min anna ta'ziyata la tuhaddu bi haddin jama'atu min ashabi al imam ahmad yace an samu da yawa daga cikin almajiran imam ahmad bin hanbal sun tafi zuwa ga wannan magana da muka ambata na cewa ta'ziya ba iyakance ta da wani iyaka ba ba ce ga iyakar kwanakin gaisuwa ba ranar da aka yi rasuwar kana iya yi washe gari kana iya yi washe gari kana iya yi bayan sati ɗaya kana iya yi bayan kwana goma kana iya yi bayan sati biyu kana iya yi ina fata an gane kuma kana iya yin ta'aziyya ko a hanya an kaɗu da mutum ko a gurin sana'arsa ko a masallaci ko a kofar gida duk inda aka haɗu ana iya yin ta'aziyya yake cewa kama fil insab kamar yadda wannan magana ta yin ta'aziyya ba ta da ko yin gaisuwa ba iyakance ta da wasu adadin kwanaki ba ya zo a cikin littafin al-insab mujalladi na biyu shafi na 564 wa huwa wajhun fil madhhab ash-shafi'i wannan wata fuska ce ita ma wani ra'ayi ne a madhhab ash-shafi'iyya su ma suna da ra'ayin ba lalle sai iya kwana uku bane kawai aka kebance su ne yin ta'aziyya ko gaisuwa qalu suka ce li annal garada manufar yin ta'aziyya ko gaisuwa addu'a addu'a ce fa to a ce addu'a a ko wani lokacin yin ta da ko lokacin da ba lokacin yin ta ba da haka ita gaisuwa wato ta'aziyya ko gaisuwa addu'a ce to ka gani wal hamlu ala sabri da kuma karfafa wadanda abun ya shafa akan yin hakuri wan nahyi anil jaz'i da kuma hana tsananin damuwa ko raki ko gajan hakuri wannan shine abinda ta'aziyya ta shafa ta kunsa to idan wannan shine ta'aziyya na farko aiwa mamaci addu'ar neman gafara rahamar Allah madaukakin sarki yalwa kabari hasken kabari dacewa da haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran addu'o'i da ake sannan kuma in ya zamto ta'aziyya ba wata ababa ce face karfafa iyalan mamaci akan yin hakuri rashin hakurin ba fa'idar da zai jawo sannan rashin hakurin zai sa ladan da ake samu in Allah ya jarrabi mutun da wata musiba ya jure sai zamanto su ba su same ta ba to wannan shi ma ta'aziyya shine a hakurkurtar da su su rungumi wannan kaddara da Allah ta'ala ya aiko sannan dan su samu lada sannan raki wanda ya wuce ka'ida raki da rashin gaggajan hakuri wanda ya bayyana karara ta hanyar koke-koke ta hanyar kalamai wayannan duk ararashi iyalan mamaci kasu yi su wannan shine ta'aziyya to idan wannan ita ce ta'aziyya ai ba za a ce sai ranar mutuwa ko washegari ko washegarin washegari ko da yaushe aka ga da buƙatar domin wata mutuwa tana dan dadewa tana dukan wayanda abun ya shafa haka duk sanda aka ga da buƙatar a yi wa mamaci addu'a da buƙatar a sake jajanta wa iyalan mamaci a hakurkurtar da su za a iya yin haka wa zalika yahsul ma tulil zaman wannan kuma abu ne da za a iya yin sa duk da tsawon zamani haka ba a ce kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko ranar bakwai ko ranar arba'in ko ranar wayannan dama duk ba su da asali kuma na dan sha'afa ma na dan so a wannan gabar dan karanta mana ihya usunna na Sheikh Usman dan podiwa ma insha Allah ko darasi na gaba zamu dan koma cikin gida kuma insha Allah mu dauko maganar Sheikh Usman dan podiwa game da abin da ya shafi zaman makoki da abin da ya danganci irin waɗannan shin ko dan podiwa ya ce wani abu akai ko kuma bai ce wani abu ba domin shi ma ya rayu a kasar Hausa kila ya riski wasu abubuwan cikin abubuwa na al'ada wanda aka shigar da su game da aka shigo da su cikin abin da ya shafe ainihin wato ta'aziyya ko gaisuwa ko wani abu mai kama da haka ina fata an gane hakahul imamul haramain al-imamul haramain shi ma ya hakaito haka cewa yin ta'aziyya ba iyakance ta da wani lokaci ba duk sanda ake ganin da buƙatar yin ta ana iya yin ta wa bihi qada abul abbas ibn al-qas haka ma abul abbas ibn al-qas wannan shine ra'ayinsa shi ma da ya yanke hukunci akai min a'immatihim daga cikin ainihin wato a'imma na ainihin wato madhhabar shafi'iyya wa in ankarahu alayhi ba'dhum fa inna ma zalika min tariqil ma'ruf min al-madhhab ila dalil wa in ankarahu alayhi ba'dhum ko da an samu wani daga cikin wato malamai yayi masa inkari fa inna ma zalika min dariqil ma'ruf min al-madhhab ila dalil wato wannan yayi masa inkari ne kawai ta wato hanyar da yake ganin ita ce tafi kyau a mazhabar shafi'iyya ba wai dan akwai dalili ko hujja ba undur al-majmu' ka duba al-majmu' na al-imam an-nawawi mujalladi na 5 shafi na 306 gaba ta 111 wayan bagijici na bu amraini ya dace a nisanci al'amura guda biyu wa in tataba'a an-nasu alaihima ko da an ga mutane sun duƙufa sun anyi jerin gwano suna yin su ma'ana ko da ka ga mutane suna yin waɗannan abubuwan kai ka nisance su na farko al-ijtima'u lit-ta'ziyya fi makanin khasin wato haduwa dan yin ta'aziyya a wani guri na musamman kaddari kamar gida awul makabara ko makabarta awul masjidi ko masallaci domin yin ta'aziyya ba ce sai an zauna a wani guri guda ɗaya ba ko a ina za a iya yin ta'aziyya kenan ka ga an yi rasuwa ka wata ya kowa ya tafi harkarsa wannan shine abin da ya dace an yi rasuwa an je an yi jana'iza an binne mamaci kenan kowa ya tafi zabgarsa da haka in ka baka samu ba a yi jana'izar da kai ba ka haɗu da mutum a hanya kai masa ta'aziyya ka haɗu da shi a kasuwa kai masa ta'aziyya ka haɗu da shi a ofis kai masa ta'aziyya ka haɗu da shi a masallaci kai masa ta'aziyya amma ba a ce wai sai lalle an tattaro a wani guri jama'a duk su kashe komai nasu a daina zuwa ko ina a taru a wani guri na musamman kamar kofar gida kamar makabarta
kamar masallaci yace to mallam yace daga cikin wannan abu ne wanda ya shahara a sa tenti da rumfuna a zazzauna tsawon kwanaki wannan yana daga cikin abin da mutane suna nan ana ta yi mallam yace to yana daga cikin abin da ya kamata a nisanta abu na farko kenan abu na biyu ittikhadu ahlil mayyit ta'am lidiyafatil waridin lil aza haka dora wa iyalan mamaci yin abinci dan ainihin wato tarbar masu tururuwa da cincirin dodan yin taziya ga musiba kan musiba mutum ya rasa dan uwansa kuma sannan a zo a tare masa a kofar gida a ki zuwa ko ina mutum anan zai sha kunun safe ko a kawo shayi da buredi ya sha anan mutum yana zaune mutane an taru sai an dafe abinci kwano uku kwano hudu kwano biyar an cinye da daddar sai an fito da tuwo mutane an maida kaman harkar rasuwa ta zama kamar biki mata su ma su cika gida ai ta dora tukunya kai karan sai da Allah biki ne ake yi wannan har ma wannan tana cewa ni ban koshi ba ko kuma ba a ba dana ba abin ya zama ai ta kacaniya ai ta kace nace a cikin gidan abin nan cikin gida can mata sun maida shi kaman wani gurin hidindimu wajen biki da ake cin abinci da haka ana yi ana ta dora sanwa wannan tukunya ana kwashe ta ce wasu ban samu a kuma zuba wanke tukunya a wanke shinkafa a kuma zuba nan kuma na waje su ma suna nan suna ta ana ta jira ana zaman jira da haka a fito da shi sun rasa dan uwansu kuma sannan an zo an kallafa musu abincin da kila za su dan dau lokaci suna cin abincin su to yanzu an zo an kuma dora musu wani nauyi na jama'a sun zo sun tare a kofar gidan ana ta fito da ana fuddo da abinci kuma suna ta ci wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba na daidai bane to kaga inda mutane za su hakura kawai daga makabarta kace jama'a mun gode mu ba zaman makoki zamu yi ba mun gode Allah ya saka da alheri kowa ya tafi harkar sa shikenan ka hukun huta daga nan ka sallamu jama'a wanda ma yace zai biyo sai a ai ba a zama wato an ba zama ai shikenan shikenan kawai sai mutun ya tafi yarsa su ma mata aje a same su duk wanda ta yi ta'aziya ce to mun gode kowace ta tafi dakin mijinta kowace ta tafi a shiga su ma da a watsa su kowa ya tafi wanda abun ya shafa suna nan su ma can duk wanda ta zo ta yi musu ta'aziya ta tafi ta wanda yazo yayi musu ta'aziya ya tafi yarsa barka jama'a sunna makota ne irin al'adar mutada ita ce ta daidai da sunna in aka yi rasuwa za ka ga da makota abinci za a ita dafowa ana kaiwa a ranar saboda wani abu da zai hana girki ya zo saboda haka za a kawo abinci a makota nan yaran gida za su ci nan matan gidan za su ci da safe da rana da daddare har su fita daga cikin wannan yanayi na alhini sannan su ci gaba da rayuwarsu to amma akasi na hakan shine yake faruwa su yanzu su da aka ce a kawowa yanzu kuma su aka dora nauyin su ciyar da jama'a shi sa da an yi rasuwa sai ga an fara meeting to ya za yi abincin rana sai ga wayannan sun aito ni ga 2500 wannan wallahi ni kaza sai ga da an kadan tashi mutane tsaye su ma cikin gidan ana can ana ta to ya za a yi ga jama'a ya za a yi abinci to kaga wayannan abubuwan guda biyu na farko shi ya jawo na biyu domin inda ba a yi zaman dirshan badin a kofar gida to yin abincin shi ma ba zai taso ba na ba ta an gane to amma yanayi wani lokaci ka san ba a gane karatu ba yanayi yana sa a gane wani lokaci za a ga yanzu da wato mutane suna fahimta dole rayuwar ta kai yanda kuma yanzu tunda hadisi ya ki fahimtuwa to rayuwa ana fahimta ta yi yawa saboda haka yanzu duk sauki kowa yana neman sa na ba ta an gane wani an yi ta karatun to amma tunda yana ganin aljihunsa da nauyi kuma rayuwar ba ta yi nauyi ba sosai sai ya ga dai shi sai yayi saboda wai hakan kaman yana nuna ba a damu da mamaci ba yawanci abin da muka dauka kenan in ba yi wannan zaman ba sai a ce kaman ba yi wa mamaci gata ba ina fata an gane in ba yi irin wannan zaman ba sai a ce ba yi wa mamaci gata ba ko ba a san mamaci ko wani abu mai kama da haka duk gudun surutun mutane ne yake sa mutane su ajiye karatu kuma su rungumi san zuciyar mutane mutum da karatu amma kuma wasu wanda ba masu karatu ba su suke jagorantar sa to wannan yana daga cikin abin da ya kamata gaskiyar magana a dage a yi ta wayar da kan mutane abubuwan nan guda biyu a nisance su in ji malam al'amari na farko al-ijtima'u lit-ta'ziya taruwa wato don yin gaisuwa fi makanin khas a wani guri na musamman a taru kawai a ce nan ne iya wajen karɓar gaisuwa wani ma inda zaka kira shi a waya sai dinga korafin baka zo ba wani in ka hadu da shi a hanya yace wani fa sai fa a hanya fa ya hadiye min gaisuwa saboda an dauki kamar zuwa a taro a kofar gidan a daidai wannan lokaci shi ne ya zama mandate dole ne duk wanda zai zo yayi gaisuwa to sai ya zo hannun yayi gaisuwa na fata an gane sannan abu na biyu ittikhadu ahlil mayyit ta'am abu na biyu kuma yin abinci da iyalan mamaci suke yi sai ta dafo shi lidiyafatul waridina lil aza wai abincin kuma na wayanda suke ta tururuwa ne suna ta shigowa dan yin ta'aziya wazalika mala yace ba haka kawai nace waɗannan abubuwan sun saba wa sunna ba li hadithi jarir bin abdullah al bajali yace saboda hadithin jarir bin abdullah al bajali radiyallahu anhu kana yace كنا نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة جرير بن عبد الله البجلي أين دقشين صحابة من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشوى كنا نعد مومن كسن تيمنا للسافاوة وفي رواية نواتروايا نرى الاجتماع منا غنن تارواد أكيه إلى أهل الميت أزو أتاروا قفر جدن إيالم ممتشي wa sani'atul ta'ami da kuma daho abinci ba da dafani bayan an binne shi minan niyaha yana daga cikin anniyaha kuma mun karanta cewa manzo Allah ya hana niyaha mun karanta hadisan a bayan niyaha ko to Jarir bin Abdullah al-Bajali yace taruwa kofar gidan mamaci dan a zo ayi ta'aziya da kuma dafo abinci daga gidan iyalan mamaci shi ma wannan yana daga cikin niyaha أخرجه أحمد إمام أحمد يافتر دون حديثي رقم ندبو شرد دريتر دبيار وابن ماجا ابن ماجا مجلدين الإشافي ندريه دتشسئين والرواية الأخرى له أكوت رواية تشي ابن ماجا وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصعه النووي إمام النووي كما ينغن تون الرواية مجلدين بيرشافي ندريه دا أشرن والبوسيري في الزوائد ورواه أسلم الواسدي حكى أسلم الواسدي شبا يرويتو في تاريخ واسد أتكين تاريخ واسد شافي نتريد بكوي من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النووي في المجموع الإمام النووي أتكين المجموع مجلد نبير شافي نتري أكدا شديتي وأما الجلوس إمام النووي أما زما للتأذية دنين قيسوة a zauna ba a zuwa ko ina dan kawai a dinga yin gaisuwa fa nassa shafi'i imamu shafi'i ya nassanta wal musannifu da shi kansa al musannif mawallafin littafin ash-shirazi wa sa'irul ashab da sauran ma'abota mazhabin shafi'iyya ala karahati duk sun tafi akan karhancin wannan zaman da ake yi na ta'aziya قالوا سكتي يعني بالجلوس أبن نفي وننزمن دعكي لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية شيني واتو يعني بالجلوس لها زمادن إتتعزير أن يجتمع أهل الميت عند أن أمم تشيزا ستارو في بيت أواني جدا فيقصدهم من أراد التعزية duk wanda yake son zai musu gaisuwa sai ya nufi wannan gida qalu suka ce bal yambagi abinda yafi dacewa da shari'a an yansarifu fi hawaijihim mutane su tafi harkokin su an je an binne mamaci abinda ake bukata haƙin mamaci akan ku shine ayi masa wanka ayi masa sallah a je a binne shi kuma kun yi kuma in ka duba duk waɗannan abubuwan su ne ladan yake anan manzon Allah yace wanda ya tsaya aka yi sallah bai samu zuwa ba lahu qiradun wanda bayan an yi sallar ya je rakiya lahu qiradani amma ba mu ji kuma ladan wanda suka taru su kuma a guri ɗaya suna karɓar taziya ba saboda wannan ba addini bane an bayyanta abinda za a ji shi wani iri haka amma dai a hankali ayi ta karatun insha Allah wata rana za a fahimta in ba a fahimta ba ina fata an gane za ga abubuwan suna dan yin sauki haka saboda karatun yau da gobe ana ta nana tashi wani ba lalle ya gane yanzu ba amma kila bayan kwana 1 2 wani dalili zai sa ya fahimta kila ni ne bayani na ya kasa fahimta saboda kila usulubi na ba hakim bane shi a wajen sa, amma kila wata rana wani na zai yi bayanin kuma da usulubi hakim a wajen sa kuma zai iya fahimta. Haka ita gaskiya take, kuma haka shiriya take. Da haka ba lalle bane mu zama shiryayyu lokaci daya, kuma inda kowa shiryayye ne to kaga da wa'azin shi ma sai a daina yi. Da haka ana yin wa'azi ne dan kullun mutane su dinga gyara addinin su, mutane su dinga gane daidai, su dinga gane abin da ba daidai ba, kuma mutane ana karatu ne dan su gane abu kaza fa ba addini bane. Duk da an taso iyaye da kakanni an gani wannan baya sa abiye zama addini, daddewa ana yin abu baya sa ya zama addini. Ina fata an gane. In wannan shike sa addini ne ya zama addini, da bautar gumaka ya zama addini, domin an dade yana bautar gumaka, da shan giya ya zama daidai da zina, dan an dade ana yi. Ina fata an gane. Da ka dadewa ana yin abu ba shi yake nuna daidai bane abu. Ka bude littafi ka ji bayanin da malamai suka yi, karatu ana yin sa ne a littafi, addini ana gane shi ne ta cikin littafi. Ba zai yi ba kawai wani mutum ya zo ya zauna, ba zai kama aya ba, ba zai kama hadisi ba, ba wani malami cikin magabata na kwarai da zai iya maka hujja da shi akan abin da ake yi kuma ya kafe ya ce sai an yi addini. To wannan shine su kuma muke ta fada da irin wannan. In an yarda al'ada ce, to al'ada in ta yi daidai da addini wanda babu ba ta cikaro da addini, wasu ya kyale mutane su yi ta yi. In ta cikaro da addini sai kuma a ce to mutane wannan al'ada ta cikaro da addini, a hakura da ita. Ina fata an gane. Amma dai gaskiyar magana wannan shine gaskiyar labari, kuma shine gaskiyar zance. Wayannan abubuwan duk da mun taso da shekaru da yawa mun ga ana ta yi, amma alhamdulillahi rabbil alamin kamar yadda na ambata abubuwan suna dan yin sauki sauki haka, duba da yanayin karatu da ya yawaita da kuma dan yanayi ma da ake ciki na kamfar abin hannu, to wannan shi ma ya dan taimaka wasu abubuwan ana saurin gane su insha Allah ta'ala. To kaga wannan ya huta wanda ya wasiya ma yace kar a yi, kaga tunda gaskiya mutane alhamdulillah suna girmama wasiya. Yawa, tunda ana girmama wasiya kai zaka iya yin wasiya tun kafin ka suka ce kai kai a maka zaman abin nan daga makabarta an anje abinda aka yi maka kawai a raka ka da addu'a kowa ya tafarka sa. Kuma wannan yafi wani sai kwana uku, dan kasuwa ne mutum ya kwana uku bai bude shago, wani ma'aikacin gwamnati ne saboda wannan zaman kawai sai kwana biyu ko kwana uku bai je aiki ba, kuma kila aikin sa akwai daruruwan mutane da suna da alaka da aikin sa suna amfana. Wani jami'in lafiya ne dan zaman sa kwana biyu uku nan marasa lafiya da zasu shiga damuwa suna da yawa. Wani jami'in tsaro ne a harkar da yake yi ta tsaro dan kwana biyu uku nan kila sai a samu baraka ta bangaren sa. To duk akwai matsalolin masalihi da yawa, to kaga zaman sai zaman to shi zaman ba dole bane, amma kila akwai wani wajibi akan mutum wanda kuma ya ajiye shi saboda wani abu da ba dole ba. To wannan shi ya kamata mu dinga fahimta, in an fahimci wannan za a samu saukin rayuwa, kuma hakan sauki ne ga kowa. Su kansu mutanen da suke son a zo a tara kofar gidan nasu wallahi sauki ne. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, manzon Allah ba aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga kowa. Da haka manzon Allah rahama ne ga iyalan mamaci, tausayin su yake cewa yayi ma a taimake su ba a dora musu wani nauyi ba. Ba abun fada bane wannan dan an ce kar ku bar mutane su yi makoki a kofar gidan kowa ya tafi harkar sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yana ganin za a dora muku ta kalifanci, sai an sa kun nemo shinkafa, sai an sa kun hada kudin cefane, ku ciyar da mutane da safe, ku ciyar da rana, ku ciyar da daddare, kuma ba lada tunda ba Allah bane yace ai. To me yake wannan wahala? Shikenan an dawo daga makabarta jama'a mun gode ko ai tafarkar sa an bayyana. Shikenan kaga tattata aziya kamar yadda muka karanta ko a ina sai a yi ta, wanda Allah ya sa aka hadu da shi a lokacin ayi, wanda ba hadu da shi ba ko a hanya ko a kasuwa ko a masallaci ko a office ko wata munasaba an hadu ayi ta'aziyya, wanda yana daga yana nisa ya kira waya yayi ta'aziyya duk ya wadatar. To addinin muka fahimce shi ta irin wannan wallahi sauki ne da shi kwarai da gaske. In kaga ta kalifanci yayi yawa ba addini bane, in kaga abu nauyin sa yayi yawa yana wahal da mutane, to mutane ne suka kallafawa kansu. Amma lalle addinin Allah yana da rangwame sosai, shi yasa Imam Shafi'i kaga da shi da ainihin wato ashabihi sun tafi akan karhancin haka, suka ce mutane su hada a wani gida na mamaci, sannan wasu masu niyyar gaisuwa ko ta'aziyya su dinga zo musu. Qalu suka ce bal yambagi, abinda yafi dacewa da shari'a an yansa rufufi hawaijin, su kansu iyalan mamacin su tafi bukatun su tafi wajen harkokin su fa man sadafahum wanda yake kaci kus da su ya hadu da su a hanya azzahum yayi musu ta'aziya su kansu ba a ce lalle sai sun kada komai sun zo sun zauna ba a ce ba ta da suna da abubuwa masu muhimmanci amma duk su zo su kada su zo su zauna kuma tsakani da Allah in za mu yi kan mu adalci me yake yi a gurin makokin nan ne wai alhaki ake sake dauka doriya akan alhaki in ka zo da an yi awoyi ko an wuni da wannan dan alhinin kwana ɗaya biyu kwana na biyu zuwa gani za a ga majalisa kowa akwai ta dattawa akwai ta ƴan wato matsakaita akwai kuma ta ƴan samari haka za a ga wayancan a can wayannan suna danne-dannen game din su wayancan suna hirar siyasa wannan suna hirar bal su ma mata a can wannan ta ware sun yi group su ma suna gulmarsu wannan su ma suna ta cece kuce din su wannan ana haka ba zikiri ake ba a gurin zaman ba karatun alkur'ani ake yi ba ba wa'azi ake yi ba bal ma kawai wani nau'i ne na saban Allah madaukakin sarki na farko an hana an zo an yi kuma abinda ake yi ya kuma cin karo da shari'a kaga 10-20 kenan hasara 10-20 abinda da ka tafi kila ba lalle ka kwashi wannan alhakin ba amma ka zo ka zauna kai baka samu ko sisi ba saboda baka fita ba sannan kuma ga tarin halaci dan zaman da kai ba lada ka samu ba ko na sisin kwabo amma ka dan yi kara to kawai kara kai dama sunan wannan abun kara kai saboda kai abun ya shafa ka a gaba a ganka ba ka zo ka zauna amma ka ji a ranka ba lada na fata an gane yawa da haka mutane su tafi harkokin su duk wanda yayi aran gama yayi kacibus da kai akan hanya yayi maka ta'aziya wala farqa bainar rijali wan nisa kuma ba bambanci fa tsakanin maza da mata dan ba waɗanda suka dauki harkar biki irin mata in aka rasu nan zaka gida ya cika gaba ɗaya in ka leka zaka ba masaka sun ce mata ne ko ta ina an yayyabe ga yaya duk an zo da su wai sai an yi haka aka nuna cewa an yi wa mamacin nan gata wata rabanta da ta zo ta gaida mamacin ko ta kawo ziyara gidan wallahi an yi shekaru amma wai sai yanzu ta nuna tana kaunarsa kar a ga ba a ganta ba a zage ta yana raye ta ki ta zo su yi zumunci ba zumunci tsakanin su da shi amma ya mutu ta zo ta tare a gidan shi ma wani dan uwan munafiki rabanta da ya zo yayi ta'aziyya ya zo ya kawo dan uwansa ziyara ko dan uwan nan yana cikin bukata ya kawo madauki a rabansa da shi ba shekarun da yawa wani ma yana da sukuni yana da hali ya kuma san wannan mamacin da ya rasu yana cikin bukata ba gudunmawarsa da take ketowa ta zo zuwa wajen wannan amma sai mutum ya rasu sai ya rasu sai ya zo a sa masa wasu rumfuna na banza na wofi a dinga kawo su kuloli ana daddafo abinci ana yi kuma da an yi wannan fa bayan an kwana biyu uku nan ana watsewa ƴaƴansa suna zuwa makaranta ba sa zuwa makaranta wani hali suke ciki ya rayuwarsu ta shiga ba wanda zai sake tuntuba wannan wai iya soyayya ta wannan kwana ukun ce kawai kowa ya katsa komai ya zo ya zauna amma kuma ba a taba awara ko da awa daya a tattauna game da yaya makomar ƴaƴan yaya makomar iyalan in gidan haya yake ya za a ci gaba da biyan kuɗin haya ƴaƴan yanzu ga ya za a ci gaba da biya musu kuɗin makaranta na islamiyya da naji ba ruwan kowa an kwana uku kawai kowa ya tafi yansa abinda shine addini mutane sun ki abinda ba addini ba mutane sun daure masa gindi ka Allah wadaran naka ya lalace wa man qaddara Allah wa halahu wala farqa bainar rijali wan nisa ba wani bambanci tsakanin maza da mata da aka yanda maza aka ce ba sai sun yi wannan taron ba su ma mata ba sai sun yi ba fi karahatil julus laha wajen karhancin zaman makoki wannan zaman makokin wato da maza da mata duk ba abin ba abu bane mai kyau suka yi kuma in sun yi ne dan su burge ba su burge Allah ba domin sun yi abin da ba a so wa nassal imamu shafi'i rahimahullah alladhi ashara ilayhi an-nawawi imamu shafi'i ya nassanta magana akan wannan wanda imamu nawawi ishara zuwa gare ta huwa fi kitabil um tana nan a cikin littafin al um na imamu shafi'i mujalladi na 1 shafi na 248 wa akrahu al-ma'atim imamu shafi yace ni kam na tsani al-ma'atim ba na san al-ma'atim me al-ma'atim yace wa hiya al-jama'atu shine haduwar jama'a wa in lam yakul lahum buka koda ba kuka suke ba fa inna zalika yujaddidu al-huzna shi kansa zaman makoki yana sabunta bakin ciki amma kaga misali ana dawowa daga makabarta har wanda abun ya shafa wannan ya tafi zakka wannan ya tafi da harkokin sa wannan harkokin da ka dan ci gaba da yi za ka ga abun ya dan yana dan sakin ka kadan kada amma an sake zuwa an yi jungum haka in wani yazo shi ma ya sake yin wani ya sake yin kalar tausayi sai ya saka ka sake yin hawaye wana mutumin kirki yanzu ya rasu jiyajiyan nan fa shekaran jiyajiyan nan fa kaza 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 Allahu akbar sai ga an sake sare maka jiki an sake sare maka zuciya shi sa Imam Shafi'i yake cewa shi wannan haduwar koda karkace ayi to ai ba koke koke ake ba yace koda ba koke koke to ai sabunta bakin ciki ne shi ko bakin ciki ai ba so ake ya dinga zama sabo ba kullun kullun a dinga fama gulando haka ake so kullun so ake wannan damuwar ta ragu a warke wannan mikin ya ragu ya warke ba kullun a dinga fama shi ba aw yukallaful mu'una ko kuma a dinga dora wa mutane dawainiya shine taklifin mu'una kenan dora mutane dawainiya ba gaira ba dalili da safa ga kaman wanda kawai ga anyo lodin biredi buhu guda kawai yan baci sun zo za su ci haga wani bula bulan kosai ana ta fito da shi malam wani yana dan karo mun dan karo yana yana abun nan tunda na baci ne wani sai ya sha irin wannan kofin husan biyu kaman guda uku eh ka gani to duk wayannan abubuwan kaga na farko wato shi zaman inji Imam Shafi'i yana sabunta bakin cikin ne daya yana kuma sake dorawa iyalan mamaci da wainiya ma amma ma ba fihi min al-athar didda abinda ya gabata na maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da magabata akan kiyamar zaman kaga wancan shi kansa laifi ne mai zaman kansa an ce kar a yayi to kuma ko ba wannan kai kanka ba alheri bane kai da aka yi wa mutuwar domin kullun sabunta maka mutuwar ake kullun da ka fito ka zo ka tarar mutane an kuma cika kamar ranar aka yi mutuwa kullun kuma in an zo a haka za a zo da safar da yamma ana nan da haka a wuni ka annahu yushiru ila hadith jarir kamar dai Imam Nawawi ko Imam Shafi yana yi maka ishara zuwa ga hadithin Jarir bin Abdullah al-Bajali da yake cewa mu muna kirga zaman makoki da dafo abinci daga gidan mamaci da ake a fito da shi mutane su ci Jarir bin Abdullah al-Bajali yace duk muna kirga shi a cikin anniyaha قال النووي امام النووي يتي واستدل له المصنف وغيره بدليل اخر يتي ما ولف اللتاف العم ياي حجة ده wannan magana da ma wani wannan bidalilin akhar da wani dalilin daban wa huwa shine annahu muhdathun ko ba komai wannan zaman bid'a ne bando in san dalilin da ka ji an ambata sannan shi kansa zaman makoki bid'a ne babu shi a addini kuma an kace akwai ka gaya mana inda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi rasuwa kofar gidan wani sahabi aka je aka taru a kofar gidan kowa ya ki tafiya ko ina aka zauna ko ka gaya mana cikin magabata tabi'ai akwai wanda aka yi wa mutuwa aka je aka taru a kofar gidansa bayan an yi jana'iza an binne shi aka zo aka yi zaman makoki kwana uku kwana bakwai da sauransu to kaga kenan abu ne wanda yake ba shi da tushe ma a addini shi yasa akwai na so in ban sani ba malam Haris in Allah ya sa kana da kaman mun taba magana kace kana da wannan risalar in kana da ita ina gani ya kamata mu karanta ta wannan risalar Muhammad Salga mahaifin Sheikh Mahmud Salga shi ya rubuta littafin yar risala ce yar karama in ka ga yanda ya kwankwashi zaman makokin nan yayi fata-fata da shi da dalilai da hujjoji da sauran bid'o'i da suka danganci mamaci sai ka rantse da Allah kamar dama can ya dade wato sunna aka zo aka yi wa hidima Mahmud mahaifin Mahmud Salga Muhammad Salga shi ya littafin sabi ita gaskiya gaskiya ce kawai kuma ko daga bakin wa take karbar ta yake ita kuma ƙarya ƙarya ce ko daga bakin wa take insha Allah kila wani darasin da ihya'u sunna din da dan fodo da shi wannan littafin an samu kila zamu dan karanta wasu abubuwa dan a san cewa abu ne da dukkan malamai masu neman gaskiya da kuma san gaskiya duk sun bayyana shi ba wani abu bane wanda yake sabo ko yau aka fara jin sa wa kaza nasabun humam fi sharh al-hidayah haka ibn al-humam a cikin sharhun hidayah mujalladi na dai shafi na 473 shi ma ya nassanta ala karahat ittikhadid diyafati min at'am min ahli mayyit akan dafo abinci daga gidan iyalan mamaci zuwa waje dan mutane su ci wa qala yace wahiya bid'atun qabihatun yace wannan bid'a ce mumuna a ce wa'inda suke cikin wannan yanayi na alhini wai ba a tausaya musu ba wai ba a kalli halin da suke ciki ba wai kuma a zo a tarar musu a kofar gida a tarar musu a cikin gida wai su za su ciyar da waɗannan matan na cikin gida su ciyar da waɗannan mazan da suke kofar gida wa huwa madhhabul hanabila kaka dauka mazhaba guda ɗaya ce ta kyamaci zaman makoki wannan shine mazhabin hanabila kama fil insaf ka duba mujalladi na biyu shafi na 365 gaba ta 112 wa innama sunnatu abinda ma ya dace da sunna an yasna aqribaul mayyiti wa jiranuhu li ahli almayyit da'aman kaji ba abinda ma ya dace da shari'a ya dace da sunna shine yan uwan mamaci da makwabtan makwabtansa su dafo wa iyalan mamaci abinci yushbi'uhum wargudan wanda zai kosar da su haka ake so an musa rasuwa suna cikin wannan yanayi ba magana dora girki to makota sai su dafo abinci shi ma ba abinci irin nariya a dafo shi sarasa yanda za su yi da shi ba abincin da aka san an san gidan an san yanayin yawan gidan yan uwa ko makwabta sai su dinga dafo abinci gwargwadon abin da zai kosar da mutanen gida yushbi'uhum li hadith abdullahi bin ja'far saboda hadithin abdullahi dan ja'far radiyallahu anhu kale yace lamma ja'a na'yu ja'far ba na'iyu bane na'yu ne ni dai nan haka yasa mun yasa ainun din yayi mata kasara kuma ya shadda lamma ja'a na'yu ja'far lokacin da labarin mutuwar ja'far yazo hina kutila lokacin da aka kashe shi a gurin yaki qala annabi sallallahu alaihi wasallam baraka ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa isna'u li ali ja'farin da'aman faqad atahum amrun yashgaluhum aw atahum ma yashgaluhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ku jama'a ku dafa abinci ku kai wa iyalan Ja'far domin su kam abinda zai shagaltar da su gabarin dora girki ya zo musu ko kuma abinda zai dauki hankalin su ya shagaltar da su daga dora girki ya zo musu to tunda mai gida ya mutu ai ku kaga wannan babban al'amari ne da haka su suna jin radadi da alhinin rasuwar mai gidan su da haka jama'a ya kamata makwabta da yan uwa su dafa abinci su kai musu to kaga ashe wannan da abinci da ake dafowa daga gidan iyalan mamaci a fito da shi ya ci karo da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ina iya tuna muna yara in an yi rasuwa za ga muwa akan ba mu abinci a ce mu kai gida to ka gani sai a baka abinci a ce kai amma yanzu dai Allah kana ganin haka in ba kai mutuwa to ba ku tanadi mutane ku shirya sannan rana ukun nan shi ma wani kudi ne na musamman ake kashewa a ware kudin malamai da za su yi addu'a ko za su yi sauka banda wanda za a rarraba wa mutane a yi gurasa a yi dan wake ko abin nan fanke a yi waina haka za a yi tai da haka sai ga ana ta kokarin wannan kafin a gama sallama mutane sai ka ji kudade masu yawa sun tafi alaikum salam yanka rana uku to a yanka dabba sosai oh to yawa ai dama ka san ai akwai wanda dama tunda akwai kudin kuma ila babu taujihi kaga za a kashe su ne ba bi gairi hisab wanda ba su da kudi su ina jin su ne nake magana gurasa waina fanke da sauransu to kaji wanda suke mala'un su kaji yanka ake sosai a yanka dabbobi da lemuka da sauransu sa to fa ai na ga maka kaga irin wannan da mutum da mutum an mar rasuwa sai ya gudu kamar kaga kaga ne ma ake ta wato yanayin janaiza ya koma kamar na arna da za a ce an yi wa mutum rasuwa sai a aje gawo in ba shi da kuɗi ba sai a aje sai yayi sai ya tara kuɗin da za a yi bikin binne wato wannan gawar an yi wannan akwatin na alfarma an yi kaza an yi kaza an yi kaza annan duk ba shi ba mace yake bukata ba akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 2 shafi na 59 wa tirmidhi imam tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 134 wa hasanahu wa ibn majah shafi hadisi wato mujalladi na 1 shafi na 490 wa kaza shafi'i fil um haka imam shafi a cikin littafin al um mujalladi na 1 shafi na 247 wa daraqutni imam daraqutni hadisi na 194 zuwa da kuma hadisi na 197 wal hakim abu abdullah wato mujalladi na 1 shafi na 372 wal baihaqi imam al baihaqi mujalladi na 4 shafi na 61 wa ahmad imam ahmad mujalladi na 1 shafi na 175 wa qala al hakim hakim yace wannan hadisin na iyalan mamaci dafo abinci ake daga makwabta daga yan uwa a kawo musu ba wai su dafa abinci su ciyar da mutane ba wannan hadisin duk in ka koma cikin wayannan littafin musulunci duk an kawo wannan hadisin sannan hadisin sahihul isnad wa wafaqahu adh-dhahabi wa sa'u ibn as-sakan aidan kama fi at-talkhis kama yana zo cikin at-talkhisul habir na ibn hajar mujalladi na 5 shafi na 253 wa huwa indi hadithun hasanun shak albani yace ni a waje na hadisi ne wanda yake hasan kama qala tirmidhi kama inda imam tirmidhi yace hadisi ne hasan fa inna lahu shahidan domin hadisin yana da shahid min hadith asma bint umays wa qad bayyantu zalika kuma nayi bayanin hakan fi at-ta'liqatul jihad a cikin littafi mai suna at-ta'liqatul jihad wa qad kharajahu aslamul wasidi aidan haka aslamul wasidi ya fitar da shi aidan fi tarikh wasid wato mujalladi na shafi na 187 wa fi isnadihi jahala duk da cewa a cikin isnadin wannan hadithin akwai jahala wa qad kanat aishatu ta'muru bitalbin lilmarid wa lilmahzun ala alhalik wato kuma na Aisha radiyallahu anha ta kasance tana umarni da adama wato talbin ga mara lafiya talbin kuma mushafa ne ina dan na taba samu wannan talbin din kuma ina ji ina da garin talbin din aiwa ko karatu na gaban ban manta ba zan nuna wani gari ne haka sai a dan dama shi kamar custard haka da madara da dan ruwan dumi sai a dama shi sai a sha wannan kamar yanda ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wannan yana dan karawa mara lafiya kuzari da nishadi an gane shi ne ma'ana at-talbin wannan tana na Aisha ta ga mutum bai da lafiya musamman wanda ba ya kauracewa abinci ya dan jijiki haka takan ce a dinga bashi talbin walil mahzun haka wanda yake cikin damuwa an masa rasuwa irin mutuwan nan ta dake shi sosai to shi ma ana iya dama masa wannan talbin din a dinga bashi yana sha na Aisha ta amuru bi talbin tana umarni da wannan talbin din lil maridi ga wanda yake mara lafiya walil mahzun da wanda yake cikin damuwa alal haliki ga wani mamacin sa da ya mutu wata kuli tana cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna talbinata tajummu fu'adal marid wa tudhhibu bi ba'dil huzn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace taji shi yana cewa inna talbina hakika wannan talbin din wani abun nan ne kamar alkama ma ba alkama bane ni ma dai da na in ka je kai Google za ka ga talbin din za ka ga yanda yake amma ni garin aka nika sai aka kawo min shi ina ganin in ban manta ba zan fito da shi nuna abun nan gari ne duk da a garin ba lalle a gane shi ba amma dai in kai Google talbin za ka ga ainihin wato wani abun nan ne wanda shi ne wanda ake kira talbin wanda in ka abun nan za ka gan shi kamar ya'ya ne da shi kamar alkama haka to wannan talbin din tace taji manzo Allah ya ce at-talbin inna talbina tajummu fu'adal marid tana karfafar zuciyar mara lafiya an gane ko tajummu tana karfafa ko kuma tana sanyaya zuciyar mara lafiya ko tana kwantar da hankalin mara lafiya duk tajummu tana iya daukan haka domin ka duba can kasa tajummu ay turihu tana bawa mara lafiya hutu tana kwantar masa da hankali tana sanyaya masa zuciya wa talbinatu shi talbin dinnan hisaun wato wani kamar abun nan hisa يعمل من دقيق او نخاله وربما جعل فيها عسل akan sanya zuma ma wani lokaci a ciki ma'ana kamar abin nan farau farau yanayin sa ake tunda kamar sha ake haka shine hisa wani abin sha ne haka da ake dan kurba ana sha wanda ana yin sa da gari da kuma aunu khala wa rubbama ja'ala fiha asal wal lokaci ju'ila fiha asal akan sanya zuma a cikin sa to wannan talbin din ta jummu fu'adal marid tana karfafar ko sanyaya ko kwantar da hankalin zuci ko kwantar da zuciyar mara lafiya wa tudhhibu bi ba'dil hazan tana tafiyar da wani bangare na radadi ko damuwa in mutun yana cikin damuwa sosai yana yawan shiga damuwa depression yana nema ya kama shi a dinga bashi wannan talbina din sai a samu wannan talbin din a dinga yi masa wannan kamar yanda ake yin custard da abun nan ko saralak da yanda ake wa yara kamar kudu haka a yi masa kamar kunin talbin a dinga bashi yana sha ina fata an gane wannan yanayin da yake ciki insha Allah zai samu sauki akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan mujalladi na 10 shafi na 119 zuwa 120 wal lafdhu lahu wa muslim haka imam muslim mujalladi na 7 shafi na 26 wal bayhaqi mujalladi na 4 shafi na 61 wa ahmad mujalladi na 6 shafi na 155 qala al-imam ash-shafi'i fil um a mujalladi na 1 shafi na 247 yace wa habbu li jiranil mayyiti wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhil qarabati an ya'malu li ahlil mayyiti fi yawmin yamutu yake cewa wato wa uhibbu ina so li jiranil mayyiti ga makwabtan mamaci aw dhil qarabati ko yan uwansa makusanta an ya'malu li ahlil mayyiti si abinci wato si wato ga iyalan mamaci fi yawmi yamut wato a ranar da ya mutu wa lailati ranar mutuwar da daren mutuwar to su yi wa iyalan mamaci su dan dafa musu da'aman abinci yushbi'uhum wanda zai kosar da su fa inna zalika sunna domin wannan ya dace da sunna shi ma ga bawa yace aka yi tayi musu su kuma su minke kafa su tashi su kama harkokin su ba a ranar farko ne su ma abin ya dake su aka ce akai musu kaga zuwa washegari su ma za su iya tashi su cigaba da harkokin su ina fata an gane fa inna zalika sunna yawa to kaga talbiyin din a ganshi kamar alkama za a ganshi kaga gashi nan ma ana sarrafa shi kala kala ana packaging din sa gashi nan yana da fa'ida an kaje ka duba fa'idar sa ba za a gani kaga gashi nan kamar yanayin sa alkama to ka gani ba to gaji ba prophetic medicine to kaga sai ku neme shi an fahimta ku yake cewa to wannan ana yi fa inna zalika wa dhikrun karimun kuma ambato ne na karamci wa huwa min fi'li ahli alkhair kuma aiki ne na mutane ma'abuta alheri qablana wayanda suka zo gabanin mu wa ba'dana da wadanda suka zo bayan mu aiki ne na mutanen kirki wanda in an yi mutuwa za su ci sai abinci a kai gidan mamaci thumma saqal haditha almazkur an abdullah ibn ja'far to sai mu tashi gaba ta 113 insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntun ban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum